Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Willy Obia nuna abga ya lashe zaben gwamna a Anambra. Mukaddashin shugaban EFCC Ibrahim Mago ya nana ta kudirin hukumar na kama waɗanda ya zayyana da manyan mazambata.
A bacho kudin da aka sace a mayarma gwamnati.
Za a tuhumi Maryam Sanda da kishe mijinta Bilyaminu Bello Halliru. Imam Jafar Awal da ke gidanta Aziya ya ci marigayin ya tafi a sa'a.
Allah subhanahu wata'ala ya karbi ran shi ta hanyar kashe shi da akai. Ana kaddara masa shahidi.
Pastor Wadi Buru ya dage ga kiran a zauna lafiya.
Kai musulmi ne, in kana da aboki Krista guda ne to ka nemi goma. Kristoci, in kai kana da aboki musulmi guda ne ka nemi goma ko 20.
Sanyi takarar 2019 in Allah ya kai mu matukar shugaba Buhari ba zai tsaya ba. Inje Riman Bakura Ahmed Sani.
Ba wani dan adam wanda zan ji cewa an kwanta an tashi bai ci abinci ba.
Adamawa na juyayin fitinar kashi mutane a rugagen Fulani a Numan da kuma harin bom a masallacin Mubi inda akalla mutum 50 suka rasa ransu. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Ali Sekoime ya riga mu gidan gaskiya. Nasiru Adamu Malika Amurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban kungiyar Hausawa da Fulani Kirista ta Masihiyawa a Najeriya, Janar Isiyaku Ahmed Dikko Murabus, da jigo a kungiyar Fulani ta Miyatta Allah a Najeriya, Alhaji Aliyu Iliyasu Arɗiɗo. Ga Janar Dikko Murabus.
Jama'a ƴan uwana, ƴan arewa, assalamu alaikum.
Alhamdulillahi, abin da ake ciki sha'anin zaman yanzu rikice-rikice ne ko ina da ina tsakankanin addinai, tsakankanin kabilu da dai makamantansu. To shi kuma sha'anin faɗa yaƙi ko za a ce da makami bai cika kawo samun lafiya ba na dindindin. Don duk yadda aka yi ƙarshenta sai an koma an suna a tebur ana shawara. Duba a gani wanne kai ka yarda ni in yarda wani zai samu sulhu. Kuma ya kamata kowane wuri ko da tashin hankali yanzu ko bamu ya kamata a dubi wannan a ga yana da muhimmanci sosai, yana da amfani. Yanzu a Najeriya banda ma magana Boko Haram akwai wa'insu tashin hankula iri-iri a cikin ƙasar nan, wani na addini, wani na kabila, wani na filaye gona, haka dai iri-iri da yawa kusan duk yawancin yammacin Afirka, West Africa. Ina tsammani suna cikin waɗanda duk suka fi ƙananan makamai wurin jama'a. To har yanzu ba a samu shan kan wannan maganar ba. Ko a ina duk cikin jama'a yanzu ko a North East ne a inda ake yaƙe-yaƙen Boko Haram ko can a kudu suna riƙe da makamai. Makamai kuma ba a san iyakarsu ba, ba a san yawansu ba, kuma yawanci ina zaton ba a san inda suke ba, ba kuma san yadda suke samu ba. Wa'yansu kila gwamnati za ta sani, wa'yansu kila an sani. Idan za a samu a faɗa kai wa mutane kai su gane a wannan abin ke kawowa, to makaman nan an ba ku masu ba ku da dalilin da suke ba ku ba dalilin da suke taimake ku ba ne. Dalilin ku yaƙi kanku ne, ku ringa faɗa da kanku ya kanku, kuna ji wa kanku, kuna wahal da kanku. Su kuma suna can suna amfani ko da sayar da kayan yaƙin ko kuma masu kawowa ciki, su kuma suna arzikinsu suke nema. Akwai abubuwa da suke damu a arewa. Na fari shine talauci, na biyu jahilci. In za mu yi yadda za mu yi mu kau da jahilci da talauci, to za mu samu ci gaba. To za ka ga ko'ina in kai magana yanzu in ka je ka ga in bara ce mutanenmu ne ke yawo suna bara. Shaye-shayen nan iri-iri, kwaya ce, goskolo ne, ne, solution, gwata ne, ne, duk yaranmu ne. Ko me yake kawo wannan? Idan da yaran nan suna da ilimi ko na primary school ne ya ka ga bambanci. Jahilcin nan shi yake ƙara jan mu baya, saboda idan baka san right ɗinka ba, ba da za a aikace ma wani kana mana abin da ya kamata, ba za ka sani ba. Dan jahilci ya ishe ka, ka ce mana za ka yi haka, za ka yi haka, ba shi ba mu gani ba. Don rashin aikin yi ne da jahilci yake sa da mutum ya zo yake maka haka sai ka bi shi. Dan Boko Haram nawa ake ba su? Kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba, ka zo ka ɗauki 500 ka ba shi ko 1000 ko 2000 zai bi ka. Kullum yana cin abinci, yana sha, yana jin daɗi, zai bi ka. Duk ana wa'annan wahalar da ake sha, ƙyar ku sami ƴaƴa na manyanmu a ci. Don mene ne? Sun suna da ilimi sosai, can bai kamata ba su shiga wannan gangami su kai yawo a kan titi ana koran su ƴan sanda na jin su ana koran su ku yi nan ku yi nan.
Shi ma Alhaji Arɗiɗo ya ce.
Jama'a assalamu alaikum. sunana Ali Iliyasu Ardido, tsohon sakataren ƙungiyar Metta Allah ta jihar Kaduna, kuma jigo a cikin ƙungiyar ta tarayyar Najeriya. Wato, inda Allah ya sa yara sun amfani da koyarwan da mu muke kiransu a kai, muke gaya musu abubuwan da ya kamata wanda dattije suka samu a kansa, wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin haka a jejinmu ba. Su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba. Don haka to muna roƙonsu da su gyara kawunansu domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya. To game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya, yawanci manoma wanda za a zo ya dan lalurarsa a ibi kawai a ce ya je wuri kaza sai ya je tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai ya je ya gona a nan. Yanzu abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa inda ake ta faɗi tashi, yanzu mu abinda muke roƙo ga mutanen Najeriya baki ɗaya da ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta akai akan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya, domin ga abubuwan da ya kamata a yi akai, wasu sun koma sun raɗe suna cutata ma ɗan uwa, su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba. Ta haka nan mutanen Najeriya suna cikin musibar da sai dai Allah ya fitar da su, amma a yi haƙuri. Ina roƙon 'yan majalisar tarayyar Najeriya da su ji tsoron Allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri, shine su yi aikin da ya kamata a kansu, domin ba aikin kansu suka je yi ba, sun je aikin al'umma ne. Don haka faɗa akan abinda za su samu ba shine ba, a abinda zai raya al'umma ne da abinda zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai, amma sun saki aikin da ya kamace su sun koma suna yin abin da ya san ransu kawai. Wannan ko ba zai kai su gansara ba, domin za su dawo gida su cimma al'umma, kuma idan mutum bai gina alheri ba to shi ma ba zai ga alheri ba. Kuma alhamdulillah ina kira ga duka al'umman Najeriya wanda suke bangaren Kiristoci da Musulmai da su yi tsoron Allah su zauna lafiya. Addinan nan gabaki ɗayan da ake magana a kansa musamman addinin Musulunci sunan shi ma Islam ne, zaman lafiya ne. Saboda haka su ma Kiristoci sun tabbatar da cewa babu maganar bloodshed, babu maganar zubar da jini a cikinsa, babu takala, abu ne wanda yake buƙatar a zauna lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan. Don haka ana cewa ma annasu linnasu min badarin wa hadiratin ba'dun li ba'dun idza lam yash'uru hadamu, da mutanen birni da mutanen ƙauye kowa ya ji cewa bawan kowa ne, idan bai bauta ma kansa bai bauta ma ɗan uwansa ba sai su rushe baki ɗaya. Don haka nan ina kira ga al'umman Najeriya da kowane bangare su zauna lafiya, shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu, don mu zauna lafiya mu tsiri ba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.